This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 10 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanan labarai.
Hukumar kula da yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin Kudus. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin Rafah. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun ce an fara fidda rai kan ceto wasu magina su 44 da baraguzan wani gini ya danne a ƙasar.
Kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ce gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin Binance ya yi, cewa wasu jami'an gwamnati sun nemi cin hanci wurinsa, lamarin da masu ruwa da tsaki ke cewa
wannan bai zo mana da mamaki ba, ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan, kuma inda kamar jami'ai suke amfani da dama su suke azurta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba.
Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, wata kotu ce ta ɗage zaman shari'ar tsohon shugaban ƙasar Muhammad Bazoum zuwa ranar 7 ga watan Yuli.
A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dangala Dima ke shugabanta ta ayyana ranar 10 ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. Sai dai kuma a ɗan ƙwarya-ƙwaryar zaman da ta yi, kotun ta ɗaga zuwa ranar 7 ga watan Yuli gobe.
Sai a biyo mu domin jin rahoton da muke tafa da su. Daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari, shirin da gidajen rediyo da ke da kawance da sashen Hausa ke ɗaukar nauyin kawo muku. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai an fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Hukumar kula da yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe hedikwatar ta a gabashin birnin Kudus bayan da wasu Yahudawa mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA, Philippe Lazzarani, ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. Ya ce lamarin da ya faru a ranar Alhamis ɗin nan shine irin shi na biyu a cikin ƙasa da mako guda. Lazzarini ya ce wannan wani mummunan koma baya ne aka yi sake samu inda rayukan ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke cikin gagarumin haɗari. Ya ƙara da cewa tabbatar da bayar da kariya ga wurare da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya a koyaushe nauyi ne da ya rataya akan Isra'ila. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a kan birnin Rafah a wannan karo, ba ma domin kauce matsalolin jin kai kawai ba, amma har da wasu muhimman dalilai na musamman. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby ya shaida wa manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai akan birnin na Rafah ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyaya ga matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa, amma ba ga Isra'ila ba. Kirby ya ce jagoran Hamas Yahya Sinwar da a yanzu haka aka yi imanin yana can boye a ɗaya daga cikin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza zai kasance cikin rauni matuƙa, yadda ba zai so hawa teburin tattaunawar ba idan aka ce an samu sabbin dandazon farar hula da suka jikata a Rafah. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da baraguzan wani gine da ya rushe a Afirka ta Kudu ya danne har tsawon kwanaki, inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar ƙalubale na kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zaƙulo wani mai sauran shan ruwa. Hukumomi sun ce yawan waɗanda suka rasa ransu ya ƙare zuwa mutum 9 bayan da wani ma'aikaci da ke cikin mawuyacin hali ya cika a asibiti. Daga cikin ma'aikata 28 aka ceto daga wurin da lamarin ya faru, 21 daga cikin suna cikin mawuyacin hali na rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon munanan raunuka da suka samu a lokacin da gidan da ake kan gininsa mai hawa 5 ya rushe. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Hauwa za ta sake da mana da ƙarshen labarin duniyar. Kafin nan, gwamnatin Najeriya ta musanta zargin da shugaban kamfanin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo Binance, Richard Teng, ya yi cewa wasu jami'an gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun nemi cin hancin dala Amurka miliyan 150 domin aiwa kamfanin sassauci a shari'ar da gwamnati take yi da shi a ƙasar. Sai dai masu ruwa da tsaki a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa sun ce wannan zargi bai zo da mamaki ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta haɗo mana.
Sanarwar da ta musanta zargin, wanda mai magana da yawan minista yaɗa labarai Rabi'u Ibrahim ya sa hannu, ya ce bita da ƙulli ne kawai kuma ƙage kamfanin ya yi wa gwamnatin ko jami'anta. Rabi'u ya ce babu gaskiya ko kaɗan a zargin, inda ya ƙara da cewa wata kutungila ce da kamfanin ya yi domin hana a bincike shi, tunda ana zargin kamfanin na ba da kafa na ta yi wa ƙasar ɓarna da zagon ƙasa wajen lalata arzikinta. An kwashi tsawon lokaci ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribadu yana takun saƙa da jami'an kamfanin Binance kan kin biyan haraji da kuma karkatar da kuɗaɗe da ba a faɗi adadinsu ba. Wani abu da ya sa har wani jami'in Binance, Nadim Anjarwalla, ya gudu daga Najeriya, amma aka kamo shi daga ƙasar Kenya makonni huɗu da suka gabata, kuma tun lokacin ne ake tafka shari'a da kamfanin. Akan haka ne shugaban kamfanin Richard Teng ya zargin an nemi cin hanci har na dalar Amurka miliyan 150 daga wurinsu domin a wofantar da binciken. Awal Musa Rafsan Jani shi ne wakilin kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci a ƙasa da ƙasa, wanda ya bayyana min ra'ayinsa game da wannan al'amarin.
Wannan bai zo mana da mamaki ba, ganin inda cin hanci da rashawa ya yi kanka a ƙasar nan, kuma inda kamar jami'ai suke amfani da damar su suke azurta kansu ta hanyar haram da kuma yin abin da bai dace ba. Ganin a baya ma wasu jami'ai na gwamnati sun nemi duk abin da za a yi a basu cin hanci, to wannan bai zo mana da mamaki ba, ganin ita da kanta wannan gwamnati ba mata da wani aƙida ta batun yaƙi da cin hanci da rashawa, saboda haka jami'anta ma da damar su yawanci ana ma binkitan su da zagayen cin hanci da rashawa da cin amanar ƙasa.
Amma ƙwararre a fannin diflomasiyyar ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya yi bayani cewa
gaskiya abubuwa ne wanda za su yi wa Najeriya tarnaƙaƙi da ɓata sunan Najeriya a waje, da kuma wato nuna rashin damuwa da bincikar zargi na rashawa da ake ganin cewa gwamnatin nan tana da wannan taban. Ni a tunani na kamata a ce na farko gwamnati ta bayani maimakon ta ɗauki magana ta jefa ta wurin ma'aikatarta ta watsa labarai da propaganda da ƙarya da gaskiya, da watakila sai ta fara magana cewa to tunda has ya faɗi sunan wa'anda ɗaya daga cikin mutanen da suka kai wannan buƙata wurinsa na karɓan dala miliyan 150, sai a binciki daga wurin wa'annan mutanen, sannan kuma a bashi dama ya bada hujjarsa da shaidarsa.
Da muryar Amurka ta tuntuɓi wasu 'yan majalisa, gum suka yi, babu wanda ya ce uffan. Gwamnati za ta ci gaba da bibiyar shari'ar aikata laifuka kan kamfanin na Binance a ranar 17 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ranar Alhamis ne hukumar zaben ƙasar Chad ta ce shugaban riƙon ƙwarya ƙasar Mahama Idris Deby shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 6 ga watan Mayu ba tare da tantama ba, da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a matsayin sakamako na wucin gadi. A ɓangare ɗaya kuma babban abokin karawarsa shi ma ya bayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben. Shugabannin sojin ƙasar ta Chad dai su ne ƙasa ta farko da suka kifar da gwamnati a yammaci da kudancin Afirka da ke neman dawowa kan madafan iko bisa tsarin mulkin farar hula ta sigar kaɗa ƙuri'a. To sai dai wasu jam'iyyu adawa sun yi kukan cewa an tafka maguɗi wajen kaɗa ƙuri'ar. An dai girka jami'an tsaro a muhimman wurare a babban birnin ƙasar din Jamaina sakamakon yanayin ɗarɗar da ke ƙaruwa kafin zuwa lokacin da za a bayyana sakamakon zaben. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta amince da wata yarjejeniyar da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da wayar Ukraine makamai. Ƙungiyar ta ce akwai yiwuwar a samar da kashin farko na kuɗin a lokacin bazaran nan, duk wanda kiraye-kirayen da Washington ke yi ga ƙawayenta na Turai da su ƙara zage damtse wajen ganin sun kwace ilahirin biliyoyin Rasha da ke hannu domin amfanin Kyiv. Jami'an ƙungiyar Tarayyar Turan sun yi maraba da wannan yarjejeniyar, inda shugaban ƙungiyar Ursula von der Leyen ta rubuta a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter a baya, cewa babu wani mataki mafi ƙarfi da ya fi wannan, kuma babu wani muhimmin abu da ya fi yin amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen ginin Ukraine da baki ɗaya ƙasashen Turai don su kasance wurin rayuwa mai aminci.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yayin da a yau 10 ga watan Mayu 2024 aka yi jiran jin hukuncin da kotu za ta yanke dangane da buƙatar cirewa haɓaɓɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum rigar kariya. Alƙalan kotun sun ɗage wannan zama zuwa 7 ga watan Yunin gobe. Wannan wani mataki ne da ke hangen baiwa lauyoyinsa damar bashi kariya ganin yadda a baya suka yi ta korafin cewa an tauye musu wato haƙin kare waɗanda suke karewa ƴancin samun kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka rajauta a kowace irin shari'a. Wakilin murya Amurka a Yamai Solomon Barma ya aiko mana da wannan ƙarin bayanin.
A ranar 5 ga watan Afrilun da ya gabata ne kotun kurdeta mai ofishi a birnin Yamai ta zamanta na farko domin duba hanyoyin cirewa shugaba Muhammad Bazoum rigar kariya bayan da hukumomi suka shigar da wannan bukata a matsayin matakin share fagen gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. A wancan lokaci kotun da mai shari'a Abdu Dangala Dima ke shugabanta ta ayyana ranar 10 ga watan nan na Mayu a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke. Sai dai kuma a ɗan ƙwarya-ƙwaryar zaman da ta yi da hantsin wannan Juma'a, kotun ta ɗaga zuwa ranar 7 ga watan Yunin gobe. Jagoran lauyoyin haɓararren shugaban ƙasa Maitre Musa Kulibali bai halarci zaman ba, sai dai shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Batoniye Kadri Umaru, wanne ya hallara a madadin ɗaukacin lauyoyin Nijar, ya yi mana ƙarin bayani.
Kotu ta ce an ɗage zance sai 7 da watan Juma'a. Abinda ya sa ni Batoniye na zo don saboda kun san da aka yi magana gaban koti abokakin da yake nan ba a bashi ba magana, wannan kuma mun ce ba mu raba da shi na saboda kowane ne in aka kashi gaban koti ya kamata aboka a bashi inci ya zo ya yi defender ɗin kanshi. Koti kuma yanzu ta amince ta mai da zance don saboda abokakin shi ya samu ya yi magana.
Ganin yadda kotun ta ɗage zama da nufin baiwa lauyoyin wanda ake tuhuma damar ɗaura ɗamara domin halartar fafatawar da za a yi a tsakaninsu da ɓangaren da ke zargi, ana iya cewa alama ce ta samun ci gaba a harkokin shari'a a wannan ƙasa.
Shari'a ta yi nasara, nasarar ko da ta yi na 'yan ƙasa duka ne don saboda mu kokowarmu ta 'yan ƙasa ne don saboda a kiyaye doka kuma a kare haƙƙin kowa.
Magoya bayan Muhammad Bazoum waɗanda suka halarci ɗakin shari'ar sun yaba wa matakin kotun. Intanakar Alasan, wani ɗan gani kashenin haɓararren shugaban ƙasar, na da ƙwarin gwiwar doka za ta yi rinjaye a wannan dambarwa.
Alamun hadari gilagizai. Wannan abu na nuna cewa lalle muna tare da sa'a, kuma shugaba Bazoum yana tare da sa'a, kuma muna gani ga alamun lalle gaskiya za su faɗe ta waɗannan jujoji, ba za su ɗebe rigar kariya shugaba Bazoum ba. Saboda kotu sunan ta kotu, in kuna tunani kotu ta sede yawo ta yi wannan shari'a kenan, mu ga alamun da muke gani wannan kotu za ta ce kai babu zancen hidda rigar kariya.
Kamar yadda a ɓangaren wanda ake zargi ba lauyan da ya halarci kotun, haka abin yake a ɓangaren masu zargi. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ita ce ta hanyar ofishin ministan shari'a ta buƙaci kotun kurdeta ta cire wa haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum rigar kariya domin ya fuskanci shari'a a bisa zarginsa da cin amanar ƙasa. Yayin da magoya bayan sa ke fassara matakin a matsayin bita da kullin siyasa, su kuma masu goyon bayan hukumomi na yabawa da hakan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Salamun Barma, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 22.5 zangon FM. Yanzu haka za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo kamar koda yaushe ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. A nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:15 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a salamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga saki kasance mu da ku a cikin shirin da dangari. Shirin da dangari shiri ne da sashen Hausa na Muryar Amurka ya kawo muku a kowane mako. Sunana Lamid Abubakar Sakkwato. Kuma a wannan karo a sashen Hausa na Muryar Amurka ya kawo ziyara a masarautar Sarkin Kabin Jega Muhammad Arzika Bawa. Kuma yanzu haka muna tare da Mai Martaba. Mai Martaba, barka da wannan lokaci.
Ya barka dai Lamido.
To sashen Hausa na Muryar Amurka zai so samun bayani a cikakken tarihin wannan gari mai albarka na Jega ko kuma wannan masarauta.
To alhamdulillahi wannan masarauta ta samu asali ne tun ga shanin jihadi na Sheikh Usman bin Fode wanda ya jagoranta, wanda yake Abdul Salam da Gimbana su ne suka haɗu aka yi wannan jihadi ɗin. Bayan ƙari dan shi Mallam Buhari shi ya zo kawo Jega ya shekar 7 yana yaƙi. Allah ya ba shi nasara kuma kawo Jega bisa ga umarni na mahaifin shi ne Malam Abdul Salam da Gimbana.
Bayan kafa Jega da aka yi bayan yaƙi, menene ya faru daga baya?
To ba wani abin da ya faru illa ana nan a cigaba da sha'anin mulki, kuma lokacin da Turawa suka zo da sauransu su kuma suka zo suka shi da nasu mulki. Amma kamin zuwa Turawa da sauransu duk ƙasar haɗe take. Jega da daga nan hamaye ma lokal gamu hakoku duka ka guda ne district 13 da akwai, wace dai ita Mungadi, ko Mungadi ita wannan an ci ta ne da yaki Mallam Buhari.
Kai magana Abdulsalam, kamar bayan yaki musamman na Sheikh Usman na jaddada musulunci, kamar menene ya faru kuma wace rawa ya taka?
To kuma da tarihi yake jita Abdulsalam motsa wannan jihadin gaba ɗaya shine tushe, kuma ƙarshen ta aka je aka bayan an kama shi aka wuce da shi zasa bindin gobir, daga nan sai daga lase su Sheikh Usman Bodo da abinda aka yi kokari aka kubutar da shi aka jira zuwa Gudu da na akan baya aka shin baya murmurar shi na aka aika da shanin jihadi ya tashi.
To bayan jihadi misali wace nasara aka samu misali ta hada kan al'umma lokaci daya?
To alhamdulillah ga lokacin nan do an hadu gaba ɗaya an kawo daular Usmaniya bayan rasuwar Shehu kuma sai Muhammad Bello ya hu. To mu kuma kamar haka nan bayan rasuwar Abdulsalam ciki ne sai Muhammadu bina shi Malam Bahadur Daud Salami da ma shi kawo kasar Jega, kuma sai ya zama shugaba na wannan kasa din saboda kashi ne Amir Gulan wa namu shugaba na daular Gimbana.
Tun Martaba, wani kalubale aka fuskanta kamin yaki na tabbatar da daular Usmaniya misali a can baya?
To kamar yadda ka sani yakin na jihadi ya tashi ne saboda karas da binan kawo sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A iski wasu musulmai da sauransu, amma ana hada shirka da sauransu shine to aka zo aka tauhidi da shi ne sunna da Allah shine sanadin wannan jihadi din da sauransu. To kuma aka yada addinin musulunci shine yasa Allah ciki iko ne samu ke ciki da in ka diba a nan Najeriya da wajen sauransu duka ina ne kusa ina ne addini yanke cibiya dai ai dole Usmaniya addini yake cibiya te dan da kamar yadda Niger Kebbi irin Sokoto ba ka isa mun gari wanda a cikakken gari a Sokoto wanda zaka ci a na wani addini ba addinin musulunci ba. So akwai cikin wanda kai shi babu.
Ana cewa tarihin Jega ba zai kasance ba sai an tabo kware da sauran garuruwan da suka shafi daular Usmaniya. Kamar menene karin bayani?
Eh to kamar lokacin da aka kare jihadi aka babin nan Sheikh Usman Fodo ya ba Abdul Salam kware, kuma kware ya zauna ta tashi daga baya kuma shi babin nan Muhammad Buhari shi ko shi ya zo ya kawo wannan daulari. Muhammad Buhari shi ne babban dan Abdul Salam da Gimbana.
Mai Martaba, kamar zuwa yanzu kai ne Mai Martaba Sarkin Kabin Jega, kamar ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummarka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta?
To alhamdulillah
kuma yadda na shafa da sauransu aiki ne na magabata sun roki Allah kuma Allah ya karba kuma ga abuwa na ci gaba na faruwa gore da gaske wanda yake da aidije ga distributor yanzu kuma na waje distributor shawo kaga ci gaba ne
garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci jega za ka ga kowa yana da abin
to shine kamar da ce rokake ne ga su mai sun roƙa kuma Allah ya da Abdulislam da gimbuna ya ce yayi addu'a kuma ya ga ya kudi cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duniya yaushe ne kasuwanci da shanin ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgurdu
to mai mutabayan za a iya cewa akwai wani kalubale da ake fuskanta a jega ko kuma masarauta misali
da babu abin da ake abin nan illa dai ba wani abu da muke fuskanta na gina wannan masarauta da kalubale bakin gurgurdu alhamdulillahi ana zaune lafiya akwai umurni da ake ba su akwai masarauta ana ganin mutuncin ta darajar ta bakin gurgurdu kuma an san nauyin ta kuma an san nauyin ta na sha'anin tarihi an san kuma girman ta tarihi
to mai mataba jama'a na ci gaba da bada goyon baya ga wannan masarauta da sauran masarautu kamar wani kira za ka yi ga su al'ummar jega da ma na jihar Kebbi ga baki daya na ci gaba da ba ku goyon baya domin kulliya ta dinga biyan kudin sabulu
to alhamdulillahi mu ba abin da muke sai mu karawa Allah godiya shi dai Allah ciki iko ne ya sa ana zaune lafiya da mutane akwai girma da mutunta tsakanin mu da su to wannan ba komai rawayin Allah ne sannan kuma muna fatar muna ƙara kira ga jama'a jega shine a ci gaba da bin umurnin Allah shine abin da yace ayi wanda ce a bari shi ya zama lafiya duk abin da ga Allah ya hana yace kada ayi shi to abu ne mai cutawa wanda duk mun ga yace ayi to abu ne mai kawo mai amfani ga al'umma shi abubuwan kira na sannan na biyu a ci gaba da sa a makaranta su samu ilimi na addini da ilimi na zamani ilimi na addini domin mutum ya sanar da wata ubangiji shi ya san abin da Allah ce ayi wanda ce a bari a bari
to jama'a kada ku shafa shirin da dan gari ne ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma wannan shirin na wannan mako yana tare da mai martaba sarkin jega Muhammad Arzika Bawa dake jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya wannan shirin kuma zai ci gaba
to bayan yaki da samun nasarori kamar ko zaka bayani kadan daga cikin kila sarakunan da suka yi mulkin wannan masarauta da jega
kamar yadda na faɗa shi dai wanda a founder nata wanda asasa wannan masarauta din shine Malam Buhari na Audu Sulami bayan rasuwarshi sai babban dan shi abinan Muslimu daga Muslimu sai Jada sai Illo sai Ismaila sai Jenedu kaga diya ne biyar kenan suka yi mulki bayan shi to tura da suka zo na ta Osi Jenedu da su tura da suka zo sai suka dauko Modi dan Illoji kan Malam Buhari yayi sannan daga gare shi sai Aluna Bonduci sai Alu Karami daga gare shi sai Yahaya daga Yahaya sai Haruna Nabiu Haruna Nabiu sai Usman dan shi daga Usman sai Muhammadu Dodo daga Muhammadu Dodo sai Haruna na uku daga Haruna uku sai ni
ta yaya ake hada kai ta misali hada sarakunan ka da al'ummar ka misali na ganin cewa an ci gaba da samun ci gaba a wannan masarauta
to alhamdulillahi kamar yadda na shi faɗa da sauransu aiki ne na magabata sun roki Allah kuma Allah ya karba kuma ga abubuwa na ci gaba na faruwa gore da gaske wanda yake da aidije ga distributor ne yanzu kuma na waje distributor sha uku kaga ci gaba ne
garin jega ya sha suna a kasashen duniya daban-daban da ma Najeriya kan harkokin kasuwanci kamar ta yaya aka samu wannan nasara misali ta bunƙasa harkokin kasuwanci
shine kamar da ce rokake ne ga su mai sun roƙa kuma Allah ya da Abdulislam da gimbuna ya ce yayi addu'a kuma ya ga ya kudi cewa sai an san wannan gari sai an ji shi duniya yaushe ne kasuwanci da shanin ilimi kuma alhamdulillahi ga abubuwan nan suna bayyana bakin gurgurdu
to jama'a laifin dadi karewa da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na da dan gari shirin da dan gari shiri da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowane mako a madadin mai martaba sarkin Kebbin jega Alhaji Muhammadu Arzika Bawa jega da kuma sashen Hausa na muryar Amurka da ma gidan rediyon jihar Rivers da ya ruwa ya tsake ganin wannan shirin ya zo muku da riki wuke ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ke muku sallama.
To madalla a gaida Lamida Bakar Sokoto yanzu kuma lokacin da zamu zaka lokacin daga cikin yayin da kuma sauraro kuke aika mana ta email domin karanto muku. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau. Yace wai me yasa shugabannin Najeriya ba su damu da damuwar talakawa bane? Idan ba haka ba, ai bai kamata a ce an yi haka ba. Haka kawai muna tsakiyar kabar kebura sannan kuma abu jiro mana da batun wani haraji wai na tsaren internet. Gaskiya da saki domin ba za mu taba yarda da hakan ba. Shi kuma sakon mu na gaba cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro. Masu hikima sun ce wannan zamani namu na tsadar rayuwa. To kai mutum ka bar duban tsadar abu kai dai ka roki Allah ya hore maka abin da zaka saye shi. Sako daga Malam Umar Kamba yawo. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sunusu Madattai da Magaran da Isu Makere Madattai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddabu Mai Kwamfuta Mai Yama suka ce ayyana Jalal Muhammad Idris Deba a matsayin wanda ya lashe zaben kasar tare da hukumar zaben kasar ta yi mu dai ko kadan bai zo mana da mamaki ba domin tun kafin zaben masu hasashe na duniya haka suka fada kuma ko baya ga haka ai da ma'anan kasashen mu na Afrika ba kasfai dan katakara ko dan jam'iyyar da ke mulki ke shan kai ba koda kuwa ba su al'umma suka zaba ba. Sakon mu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwan Karofin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama yace zai yi amfani da wannan dama yayin kira ga gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu da taimaka ta gyara hanyar tashi daga Bauchi zuwa Gombe. Domin a gaskiya hanyar ta yi munin lalacewar wanda yake kaiwa ga haddasa hadura da ake asarar dukiya da rayukan al'umma. Da fatan wannan kira nashi zai kai ga kunnun waɗanda aka yi domin su. To madalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice hukumar kula da yan gudun hijiran Palestine ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta sanar da rufe headquarters ta a gabashin birnin Qudus bayan da wasu Yahuda mazauna yankin suka cinna wuta ga wani bangaren harabar ginin hukumar. Shugaban hukumar ta UNWRA Philippe Lazzarini ya faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa ya yanke shawarar rufe harabar ofishin nasa har sai an maido da ingantaccen tsaro. Yace lamarin da ya faru a ranar Alhamis din nan shine irin shi na biyu a cikin ƙasa da mako guda. Hukumomi a ƙasar Afirka ta Kudu sun faɗa a ranar Juma'a nan cewa an fara fidda rai akan wasu ma'aikatan gine-gine su 44 da buraguzan gini na wani gini da ya rushe Afirka ta Kudu ya danne har tsawon kwanaki, inda a halin yanzu masu aikin ceto ke fuskantar kalubalen kwashe dubban tantan na kankare da manyan injina domin ganin ko za a zakulo wasu da suke da sauran shan ruwa. Amurka ta sake jan kunnen Isra'ila game da faɗaɗa hare-harenta na kan mai uwa da wabi a birnin Rafah. Wannan karan ba ma domin kauce matsalolin jin kai na tsawon lokaci ba, amma har da waɗansu dalilai muhimmai na musamman. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa John Kirby ya shaida manema labarai cewa duk wani gagarumin hari da za a kai kan birnin da Rafah ta ƙasa ba zai haifar da komai ba illa nauyayya ga matsayin Hamas na hawa teburin tattaunawa. A ranar Alhamis ne hukumar zaben ƙasar Chadi ta ce shugaban riwon ƙwarya ƙasar Muhammad Idris Deby shine ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 6 ga watan Mayu ba tare da tantama ba da kashi 60 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta amince da wata yarjejeniya da za ta yi amfani da ribar da aka samu daga kadarorin Rasha da ake rike da su domin samar da makamai ga Ukraine.
To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma mun sake da shirin mu na daren karfe 9:30 a ugun Najeriya Niger Kamaru wanda ya daren karfe 8:30 a ugun GMT da Ghana. Ba mu sake da wani sabon shirin. Kamar koda yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaradin Hawwa Sharif da ta taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Lars Gresham da ta hada shirin tare da bada ubanni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.